أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم لساكي صاجوا أتكين صابا شرم منا فتوي الرحمة إن دني شيخ بلا كبر نكي قبات الدولنا شريع عالي يزو تارد شيخ مالمو مع الدكتور الشاك محمد سانو عمر ريجي الليمو za iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba ta kan lambar waya wato 08057982987 08057982987 za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com za kuma iya aika mana ta dandalin sada zumunta wato Facebook akarmakallah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إنقوى ما سوسو العلم وأن الوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببان أبن ذي تيم كاومتون ودن صوران الله بكي عيدو كوكينسا دقوجي وأبن ذي هنا shine bawa ya rika tuna cewa Allah ta'ala yana ganin sa. Allah ta'ala yana da faɗan ilimi, faɗan sani. Duk abin da zai yi ba zai buye ga Allah ba. Idan bawa yana halarto wannan sifa ta Ubangiji cewa masani ne ga dukkan komai, alimun ne bi zati sudur, ya san abin da zukata suke boyewa, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, ya san idanuwan da suke masu ha'inci, ya san abin da zukata suke boyewa. In bawa zai rika tuno wannan ko da yaushe, to zai rika kaffa kaffa wajen ya saba wa Ubangijinsa. Ubangiji yana da faɗaɗɗen ilimi, babu wani abin da yake buya ga Ubangiji, kankani ne ko babba ne, a fili yake, a sarari ko a goye yake, a ƙasa yake ko a sama yake, a duhu yake ko a haske yake, a dunkule yake ko a daidaice yake, ba zai buye ga Ubangiji ba. Allah ta'ala yana cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rawbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah ya ce indahu mafatihul ghaibi, mabudan gaibi duka a hannun Ubangiji suke, suna wajen Ubangiji, ba wanda ya san su sai shi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, ya san abin da yake kan tudu, ya san abin da yake cikin ruwa. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wani ganye da zai fadi bace Allah ta'ala ya san da shi. Wala habatin fi dhulumatil ardi, ko wata kwaya a cikin dubban ƙasa. Wala ratbin, ko wani danyen itace ko danyen ganye. Wala yabisin, ko busasshe. Illa fi kitabin mubin, face yana nan a cikin wani littafi mabayyani. Wato babu wani abin da zai buye ga Ubangiji, sawa'un abin nan ganye ne wanda zai fada a cikin sahara, a cikin ungurumin sahara, iska tana kada shi, tana yawo da shi, Ubangiji ya san da shi. Ko wata kwaya da za a binne a cikin kasa, ko mun kankanta ta, Ubangiji ya san da ita. Haka babu abin da yake buya ga Ubangiji. Ilimin Ubangiji ya ta'allaka da dukkan komai. Alimun bi kulli shay, huwa bi kulli shay'in alim, shi masani ne ga dukkan komai, babu wani abu da baya karkashin ilimin Ubangiji. Shi yasa Ubangiji ta'ala yake cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Ubangiji Allah ta'ala babu abin da yake buya gare shi, a ƙasa yake ko a sama yake. Haka nan Allah ta'ala yake cewa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin. Ubangiji ta'ala yake cewa babu wani abu, wa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه باب وانا أبو باب وانا أبو ذاك كسن شيء أتكن سنون شأني قولوك تندك كرنت القرآن وانا أبونا القرآن قولوك تندك كي واتو أيكة وانا أيكي ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فأتي من كسن شيء منا نن lokacin da kuke cikin wannan aikin muna ganin duk abin da kuke aikatawa babu wani abu kwatan kwacin kwayar zarra da zai buye ga Allah a sama yake ko a ƙasa wala asghara min zalika wala akbara ko wanda yake mafi kankanta daga kwayar zarra ko yafi kwayar zarra girma illa fi kitabin mubin bace yana cikin littafin Allah mabayyani don haka dukkan kujuba kujubar mutum duk faɗi tashin mutum Allah ta'ala yana gani yana jin su kuma zai yi wa mutum sakamako akan zai masa hisabi akan su ranar gobe kiyama ya saka kanka masa shi yasa ubangiji ta alaki ta alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakulu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah innallaha bi kulli shay'in 'alim wajiji ce baka gani ba baka sani ba Allah ya san abin da yake sama ya san abin da yake ƙasa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba za a taba samun masu ganawa su uku ba bace Allah ne na hudun su to da ilimin sa da sanin sa wala khamsatin illa huwa sadisu a samu ne mutum biyar suna ganawa bace Allah ne shidan su da ilimin sa da sanin sa da muraqabarsa wala adna min zalika wala akthar ko kasa da haka ko sama da haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu bashi Allah yana tare da su duk a inda suke a duk inda za su shiga su boye duk irin kuskus da za su yi ubangiji yana tare da su yana sane da abin da suke aikatawa kamar yanda yake cewa yastaghfiruna minan nasi wala yastaghfiruna min Allah wa huwa ma'ahum إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله تعالى يكي تشوا سنا قوي ومتاني سنا قوي متاني قسو قنسو أما ما ذا سؤلي قوي وألا با لا يستخفون من الله وهو معهم ينا تاردسو لوكا تشند سكيو تكين داري سكيو قل لو قل لن أبن الله تعالى بي يرددشي با مغنغنون دا الله بي أمن شي دسو با sani Allah ta'ala muhitan ya kewaye da ilimin sa daga duk abin da suke aikatawa shi ne Allah ta'ala ya ce wa ma'ahum aina ma kanu sannan ranar gobe kiyama ya ba su labarin duk abin da suka yi daya bayan daya innallaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai to yana yana daga cikin abin da zai taimaka wa bawa kasance mai tsoron Allah ya kasance mai gujewa abinda Allah ta'ala ya hana sawa'un a cikin jama'a ne a sarari ne a fili ne ko kuma a shi kadai ne ko a boye ne da rana ne bangiji duk yana gani saboda haka ya zo a cikin hadisu Jibril da yake tambaye sa matakan mataki na imani musulunci da imani da ihsani da ya tambaye shi matakin ihsan sai ce an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka wato ka bauta wa Allah ko dai a bisa muqami na mushahada ko muqami na muraqaba ka bauta Allah kamar gashi kana ganin sa a gaban ka don haka ba za ka isa ba masa ba to in har kai baka ganin sa to ka sani ai shi yana ganin ka ita ce muraqaba kasan cewa shi ubangiji yana raqibun ne akan ka ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid duk abin da zaka furta ko wanda yake nan a halarce kuma yana tsaye kuma yana sa ido akan abin da zaka yi saboda haka wannan halarso wannan a zuciya ko da yaushe bawa idan yana halarso wannan yana kawo shi a ransa wannan zai taimaka masa ya kasance mai tsoron Allah ya kasance mai takawa da kuma wannan takawa ita ce garkuwa da bawa yake sawa tsakaninsa da ubangijinsa Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin summa amin malam tambaya ta farko take cewa ina neman ƙarin bayani akan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan azumi yazo ana daure shedalu kuma a gefe guda zaka ga wai wasu ana cewa shedalu sun buge su musamman ma a cikin mata
to hadisin da yazo cewa tusaffadu shayatin wa quwwatu dhallu shayatin hadisi ne sahihi cikin irin abinda falalar watan Ramadan to ana bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta sannan wato saffadu shayatin a cikin ruwayar Ibn Khuzaima ya zo da maradatu shayatin wato shuwagabannin su manya-manyan shaidanan su ake sa ukumi wato ba duka shaidanu ake daurewa ba akwai shaidanan da suna nan suna ta yawo amma wato shugabannin nasu wanda suka fi kowa rashin arziki rashin mutunci su ake daurewa su ne marada da suka fi kowa taurin kai su ne ake daurewa don haka za ka ga cewa azumi akwai ba saban Allah wanda suke sabawa Allah saban Allah din nan shaidanu ne ke ingiza su zuwa ga saban Allah alam tara anna arsalna shayatin al-kafirin ta'uzzuhum azza Allah ce baka ga mun aiko da mun turo shaidanu mun sako shaidanu ga kafirai ba ta'uzzuhum suna ingiza su zuwa ga saban Allah ingizawa mai karfi mai tsanani wato duk sanda suka ga sun dan yi laushi ko sun dan yi sanyi sai su fisge su sai su tunkuda su su girgiza su da karfi ta yadda za su zabura su yi saban Allah din da karfi sosai to kaga shaidanu suke sa masu saban Allah kuma a azumi ana saban Allah ana kafirci ana duk wani abu da aka ce akan samu masu yi a cikin azumi to ashe kaga shaidanun suna nan waɗanne ne ake daurewa a hadisin Arwar Ibn Khuzaima yace maradatu shayatin manya-manyan shaidanun iyayen su ne ake sawa sasari sai bayan azumi sannan a sake su
na'am wannan kuma ta fito daga Muawiya ya uku ba yace shin idan mutum bai samu ruku'u ba hakan na nufin ba shi da wannan raka'a
na'am ba a riskar raka'a sai tare da riskar ruku'u to mutum da bai riski ruku'u ba to bai riski raka'a ba idan ka riski ruku'u to shine ka riski raka'a wannan ita ce magana mafi inganci wasu suna ga ko ruku'un ma ka riska in baka samu tsayuwar karatun Fatiha baka samu raka'a ba amma wannan kauli ne marjo wanda wasu sun faɗe shi amma kauli ne wanda ba mai rinjaye ba rinjaye shine in ka riski ruku'u ka riski raka'a in baka riski ruku'u ba to baka riski wannan raka'a ba
na'am sai tambayar da take cewa malam mutumin da bai dauki azumi a lokacin da aka dauka ba sai daga baya kuma sai ya gano akan kuskure yake shin zai rama 60 ne ko kuwa
mutumin da yake zaton cewa shi azumi sai kowa ya gani da idansa sannan zai dauka ko sai wasu kayyadaddun mutane da su kawai yadda su ce masa sun gani sannan zai dauka wanda yake kan wannan fahimta kuma fahimta ce ba daidai ba lokacin da Allah ya ganar da shi ya gane to ba a cewa sai ya biya waɗancan kwanakin illa iyaka ne ya gina aikinsa akan abin da zai zo nan gaba akan daidai din amma ba a cewa sai ya rama ballantana a ce ma ya kafara wanda ka ji ya ce sai ya rama kuma sai ya kafara wannan wani tsanani ne kawai mara dalili ba wani dalili da zai sa ka ce sai ya rama sai ya kafara abu baya zama wajibi a kanka lokacin da baka fahimce shi ba sai ka fahimce shi yake zama wajibi a kanka a lokacin da baka fahimce shi ba ana maka sassauci ana maka afuwa da zama abin da ya wuce ya wuce sai dai ka kula da gaba kaga lokacin da ayar nan ta sauka cikin suratul baqara kulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khaytul aswad min al-khaytil abyad khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr kafin saukar min al-fajr dan kalma min al-fajr din daga baya ta sauka sahabbai kamar da yazo cikin sahih al-bukhari sun zaci ana nufin ka gane zare fari daga baki saboda sai zamanin suna ta ciyin su su sha bayan al-fajr ma yake to saboda a daidai lokacin ba sa iya tantance ina farin zare ina farin ina bakin zare sai daga ba Allah ta'ala ya saukar da min al-fajr ana nufin sawadul layl inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layl ana nufin hasken al-fajr yake to ya bayyana daga cikin duhun dare shi ake nufi sannan suka daina amma a nan wa ake annabi ya ce to kule duk wadancan kwanakin da kuka yi ba a baya kurama su saboda lokacin haka suka fahimta basu gama fahimtar abin ba Adi ibn Hatim yana daga cikin su kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin sa wanda shi ma yazo sa wadannan wasu igiyoyi guda biyu ɗaya fara ɗaya baka a cikin kashin fulan sa ya kasance duk in yace sai ya dauko ya duba ya sake su a gaban gidan sai ya duba yaga zai gane cikin duhu ne zai gane wannan baki baka baki ne ko nan fari ne bai gane sai ya ci gaba har sai da gari yayi waye sosai ya ga yana iya ganewa wannan bakin ibakkar igiya ce wannan farar igiya ce sannan da safe yazo yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa lalle inna wisadaka la arid lalle fulan naka na da mafadi ka zuba wasu igiyoyi a karkashin sa ce inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layl abinda ake nufi hudowar hasken al-fajr al-fajrus sadiq shi ake nufi amma annabi bai ce da shi to wancan azumin da kai sai ka sake ba saboda lokacin bai fahimta ba bai gane ba mutumin da yayi sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Rafi annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi yana ganin sa dan yazo masallaci yau annabi sallama ya kama sallah yayi sallah ya dawo yau annabi sallama annabi ya ce koma ka sake wannan ba sallah kai ba ya koma ya sake yi annabi ya sake dawo yau annabi sallama annabi an samu sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli har sau uku sai ya ce ya rasulullahi wallahi la uhsinu ghayraha fa allimni ya manzo ya manzo Allah wallahi ban iya sama wato ban iya sallar da tafi wannan kyau ba to na kura adaka ce shi annan sallar na kai karshe a koya mu shi annabi ya koya masa yadda zai sallah tun daga kabbara har ma zuwa sallama anan abinda zaka lura da shi annabi ya ce to ai ka dade kana wannan sallar ka je kai kinta ka kinta ci tun daga lokacin da ka musulunta har zuwa yau wata nawa ne ko shekara nawa ne ka biya annabi ya masa haka ba illa iyaka wannan da ake tunda ita a cikin lokacin ta ake bai fita ba ita aka sa shi aka ce je sake ta amma wanda suka lokacin sai riga wuce shikenan ba a dawo da shi baya ba to wannan shine yana cikin yusur sauki na addinin musulunci haka mutumin da yake yin abu bisa kuskure yana zaton daidai yake ko a sallarsa ko a azumin sa daga baya ya gane cewa ai a yadda yake din ba haka aka ce ai ba to in an tashi ba a cewa sai ya saki duka na baya a wannan dai da ake kansa sai za a gina akan daidai za ka mutumin da yake tsammanin ai sai ya gani da idansa ko wani malamin sa da ya yarda da shi sai ya gani ko wani makocin sa ko wani mai unguwar su sannan zai dau azumi haka ayi azumi kwana biyu uku shi bai fara nashi ba a gama azumi ayi sallah kwana biyu uku shi bai sallar sa ba daga baya kuma ya fahimci cewa wannan kuskure ne ya gane to shikenan afa Allahu amma salaf ba daidai bane ka zo ka kakaba masa kuma wani horo sabo kace sai ya yi wani azumi ko har yayi 60 wannan duk ba hujja hujjojin shari'a suna rushe wannan fahimtar
sai tambayar da ta fito daga Bashir Kurna yace malam menene gaskiyar lamarin da idan mutum yayi aure kuma ya shiga cikin wani hali sai a ce wai kashin matarsa ne bai haɗu da nasa ba
wannan champi ne ba shi da asali champi ne bai halatta ba kashi na mace ko da namiji ba shi da alaka wajen bawa mutum arziki ko hana shi arziki. Allah shi yake bayarwa, shi yake hanawa, shi kuma Allah ba ruwan shi da kashi na mutum zai bashi arziki, kashin sa zai sa ya bashi ko kashin sa zai hana, ba shi kashin ba. Ka ba shi da alaka da samu ko rashi, kashi ba ya da alaka da samu ko rashi. Allah cewa inna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya so, kuma ya takaita ko ya hana wanda ya so. Babu batun kashi, cewa kashi kaza zai sa a saka ko kashi. Wannan canfi ne na jahiliya, ya kamata a daina shi. Mutumin da zai kudirce cewa saboda kashin matarsa za a bashi arziki, ko kashin nema zai sa ya arziki, wannan babu shakka yana ɗaukan wani aiki na Ubangiji. Ya dangana ma wani hali, wata halitta ta Ubangiji, kuma wannan yana daga cikin abin da yake rushe tauhidur rububiyya. Tauhidur rububiyya shine tauhidul lahi bi af'alihi, ka kadaita Allah da ayyukansa, duk ayyukansa kawai ka takaita akan cewa Allah ta'ala shi yake wannan. Babu wani wanda zai yi aikin Allah sai shi. So a bada arziki aikin sa ne, yana bawa mu'mini, yana bawa kafiri, yana bawa al-bar, mutumin da yake na kirki a bashi arziki, ana bawa al-fajir, mutumin da yake fajiri ana bashi arziki. Kawai wa Allah ya ga dama ya bashi kenan. Haka cikin annabawa Allah ya ba wasu dukiya, haka nan cikin waɗanda suke abokan adawar annabawan su ma aka samu su, Allah ya ba su dukiya su Qarun, irin su Fir'auna ma Allah ya ba shi mulki. To wannan sun fashi da alaka da kashi ko wani kashin sa mai na arziki ne ko wani kashin sa, wannan duk kaddara ce, kaddara ce abinda Allah ya kaddara. Kuma mumini wajibi ya imani da abinda Allah ya kaddara, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, ka yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau, mai dadi ko mara dadi, wannan shine abinda yake daidai. A daina jingina a ɗau aikin Allah, a jingina mu wani abinda Allah ya so ba mu wani, ba wanda ya isa ya hana shi. Abinda Allah bai so baka ba, to duniya ba wanda ya isa ya baka. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, addu'a ce da ake koyar da mu murka fadarta. Babu wanda zai hana abinda ka bayar, mutum ne ko aljanni, kashi ne ko tsoka ko menene, ba zai hana abinda Allah ya so bayarwa ba. Kanan ba zai bayar da abinda Allah bai so bayarwa ba, wannan ba daidai ba ne.
Sai tambayar da take cewa, malam, na tara da mijina lokacin azumi da asubahi, muna gamawa sai muka ji har an fara sallah, menene hukuncin azuminmu na wannan rana?
To abin nata akwai gumudi tambayar tata. Ka ce da asubahi ma'ana bayan alfijir ya keto, don tana maganar ta da sallah. Idan har alfijir ya keto amma watakila kira sallah kun ji maganar ikama kike, abu shakka wannan kun yi aikata haram, kun yi abin da ya ci karo da manufar azumi gaba daya. So wajibi ne anan ayi kafara, wajibi ne ayi kafara mutukar dai an san alfijir ya keto, an ji kiran sallah ta asubahi kamar da kika ce da asuba, da ce kika yi gefen asuba ba ku ankara ba, to wani abu ne daban. Amma kika ce da asuba kuma kuka ji ana tada sallah, kabi kenan bayan an kira sallah asubahi, sannan kuma aka yi wannan sha'ani.
Anan tana nuni da cewa tamkar ba su san cewa lokaci ya yi ba.
To in ba su sani ba, wanda bai sani ba, babu komai. Kina muka sha faɗa duk abin da ka yi shi baka sani ba, wannan babu wani abu. In suna zaton dare ne, to su tashi da duhu kuma ba agogo, kuma sun zaci a dare ne sai suka ji kiran sallah, to wannan babu komai, ba zai shafi azuminsu ba, ba zai shafi azuminsu ba. Ko mutum ne ya tashi agogonsa ashe ya yi latti bai sani ba, ya duba agogo sai ya ga ƙarfe uku ko huɗu, ana kiran sallah huɗu da rabi, sai ya ga ƙarfe huɗu. Saboda haka sai ya ci ya sha, yana cikin ci yana cikin sha, sai ya ji wani masallaci ana sallama ta sallah ko ya ta yi koya,
to kaga wannan bai sani bane, wannan ba a kama shi kamar wanda yake sarrana ta fadi sai ya ci ko ya sha yana sarrana ta fadi, to shi ma wannan babu wani abu, ba a cewa sai ya rama wannan ranar, wannan ba hujja ana. Ko hadisin Asma binti Abi Bakr wata ce mun samu irin wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun zaci rana ta fadi ashe girgije ne ya rufe ta, aka ci sai kuma ga rana ta fito tar, amma ba mu ji an ruwaito cewa annabi ya umarce su rama wannan ginin ba. Zamanin sayyidina Umar an yi wannan, yace kada a rama. So in har mutum ya yi bisa zaton haka dai haka ne abin yake, sai daga baya ya gane cewa akwai kuskure, wannan ba a cewa a rama, ba a cewa a rama. Sai ya sa Ubangiji Ta'ala da ya tashi cewa fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Sai aka yi amfani da kalmar tabayyun, tabayyun abu ya bayyana gare ka, sai ya bayyana gare ka. Shi yasa ma in kana shakka ya hudu ko bai hudu ba, ba lalle ne ka dakata ba, za ka iya ci da shi in har shakka kake, har sai ka tabbatar hatta ya tabayyana, hatta ya tayyakan ka samu yaqini cewa. Hadisi a cikin Sunan Darqutni, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo kan rijiya na lokacin da daddare ne haka, sai yake tambayar wani alfijir ya keto, sai yace eh ya keto, sai ya tambaye wani kuma alfijir ya keto, sai yace a'a. Sai Ibn Umar ya ci gaba da shan ruwa saboda a lokacin ba ta bayyana, tunda har ana shakka. To kaga mutumin da yake tsammani wannan bai samu tabayyun ba, bai samu bai bayyana gare shi ba, hatta ya tabayyana lakum, sai ya bayyana gare ku. So waɗannan babu wani abu akan su, amma inda gangan ne wannan babu shakka kafara ta kama ko shi mijin ko miji ko mata da mijin, da cewa kauli sahihi shine ta kama mijin banda ita matar.
Sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin niqab a musulunci, shin addini ne ko kuma al'adar larabawa ce?
Addini ne, lokacin jahiliya mata ai fita suke yi ba tsari, a jahiliya ba niqab suke yi ba, tabarruj suke yi, kamar yadda Allah Ta'ala yake gaya mana, yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, to ku zauna a cikin gidajenku, kada ku rika fita, wato fita irin ta jahiliya, wato mace ta fita ba tare da kyakkyawar sutura ba, ba tare da tsari ba. Ka gano a lokacin jahiliya tabarruj ake yi, mata ba killace kansu ke ba, ba tsare mutuncin su ke yi ba, ba wannan. Musulunci shi yazo da niqabi, shi da zaga an ce a lokacin hajji mace ka ta sa niqabi, wato abinda ta rufe fuskarta, sai dai idan tana cikin maza inda take ganin barin niqabin zai sa wata fitina ta faru, to babu laifi ta rufe fuskarta, an yarde mata. Kamar da Aisha take cewa mun fita haji mun kasance idan muka taho inda maza suke sai mu rufe fuskarmu, muka wuce sai mu bude fuskarmu, shiga kaga ana rufe fuskar. Saboda haka ba wai kawai tsantsagwaran al'ada bace, na musulunci ya zo da ita, musulunci ya tabbata ita la iyaka, dai kawai malamai suna sabani wajibi ne ko wace mace sai ta rufe fuska ko wajibi bane, da magana mafi karfin dalilai wanda kuma al'immatul arba'a duka suke kai shine cewa al'aslu shine ba wajibi bane, amma idan akwai inda fitina take ko mace tana da wani tsalilan kyau, idan ta shiga inda maza suke zata rude su, zata dauki hankalin su, to anan wajibi ne akan ta rufe. Amma in ba haka ba, bai zama wajibi ba, mustahabbi ne yin haka. Na'am.
Wannan kuma yake cewa malam mutum ne, mutum zai iya yin karatun boko a lokacin da yake itikaf?
To itikafi shine mutum ya tsare kansa domin bautar Allah na wani lokaci, tsara kai domin bautar Allah na wani dan lokaci tare da azumi ko ba azumi. Wannan sabani ne na malamai, ba a yi tikafi sai da azumi ko ana yi tikafi ko ba azumi, wannan wata magana ce. Amma dai mutum ya tsara kansa ya lazumci masallaci saboda ya bauta wa Allah, wannan shi ake cewa itikafi. Inda mutum zai lazumci masallaci saboda wata manufa, ba wai dan ibada ba, ya lazumci masallaci kawai saboda ba shi da inda zai zauna, to ba shi da gurin da zai fake sai ya zo ya fake a masallaci, wannan ba a kira shi itikafi. Ko ainihin buya yake neman sa ake sai ya zo ya shige masallaci ya ta zaman sa anan, sai dai a kira sallah ai sallah da shi, wannan ba sunan shi itikafi ba, domin ba da niyyar ibada ya shigo gurin ba. Ko jarabawa ake yi sai ya ga cewa a masallaci zai fi samun sukuni ne ya karatun jarabawarsa, sai ya dawo ya tare a masallaci, wannan shi ma ba sunan shi itikafi shar'an ba. In ka kira shi itikafi lugatan a ce ya lazumci masallaci, wannan itikafi ne a yare kawai, ba shar'a ba. A shari'a shi ne ka tsare kanka a masallaci na wani lokaci da niyyar ibada da niyyar abin nan. So idan ka tsare kanka kuma maimakon kai ibada din sai ka